Majalisar Dinkin Duniya ta koyi gargadi ne ma biyo bayan korafin da hukumar samar da abinci ta duniya wato World Food Program ta yi na rashin tallafi, inda ko tace ana ma buƙatar kusan dalar Amurka miliyan 250 domin fuskantar matsalar ƙancin abincin da za a iya fuskanta a watanni masu zuwa. Yanzu haka ma jama'a da dama sun koma yankunan su da aka kwato daga hannun ƴan mindiga masu tada kirba na Boko Haram, ko da yake akwai hanzarin da ba gudu ba.
Ana samun damuwa dan ba ayyukan yi ma. Yanzu mafin yawa ana fitowa maza dai, mata ne suna gida da suke suna samun tallafin abinci. Yanzu ana maza kuma fitowa suke suna tafiya kauyuka irin zuwa Adamawa, gefen Mubi, gefen Ubadin nan. Ana samu aje a samu gona ana noma.
Da waye zan zauna gwaza? Kayana na kawce. Ba wani kwama, yara sun kwama nan kwama. Kwama ba yara ba kwama ba da wani zan zauna. Kwadan mata nan baya can. Tunda baka da wurin masauki, baka da abin da zaka ci. Ba kuɗi kana da shi ba. Ya zaka ka koma?
Masana dai na maganin fa akwai buƙatar ƙara ƙaimi wajen tallafa waɗanda suka koma, musamman ma ta fuskacin noma. Ko a samu ne a tada koma da waɗannan al'ummomi. Mr. Adamu Kamale dan majalisar wakilai ne dake wakiltar Marigal da Michika yako bai na halin ma da ake ciki yanzu.
A yanzu dai alhamdulillah mutane suna kan komawa. Abinda zamu iya faɗa illa sai dai mu ce har yanzu dai da shaurara ne a kaba. To har yanzu mutane mu suna zama da ɗare-ɗare, kuma yawanci kauyuka mu musamman wanda suke kewaye da Sambisa suna nan ba iya mutane ba su iya je su fita su yi noma a yanda ya kamata ba. Kaga damuna ya gabato. Yanzu da nake ga makana mutane da yawa su guji gonan su ba za su iya je su yi noma ba. Kwanakin can su kawo abinci na yana tsayawa a hanya, musamman in ya shigo Adamawa zai tsaya a Yola ba ma gani a Mubi Senatorial. Amma yanzu su fara kawowa. Damuwan da muke da shi yanzu shine ba sa kaiwa kauyuka.
To ya kome hukumomin waɗannan jihohi ke yi ne a yanzu ganin halin da ake ciki. Ahmad Sajo da ke zama kwamishinan yaɗa labarai a jihar Adamawa ya koma bayan irin ƙoƙarin da suke yi a jihar.
Gwamnati ba ta yi shakulatin ɓangaro da harkar cimaka da sauran abin da ya shafa ba. Komai yakan faru ne daidai yawan adadin duke da ke hannun mai yi. Mu ma muna fama da matsalolinmu a gwamnatance. To akwai ƴan wahala kaɗan, amma ba wai ba a taimakawa ba. Yanzu haka akwai sto-sto dankare da cimaka da zannuwa da burguna da tabarmai da katifu. Kar kuma ka manta fa, mu a gwamnatance muna da sansanoni na ƴan gudun hijira a Yola da Fufore da Malkwai waɗanda muke kula da su. Ma fa sun ishe mu tuwo da miya. Dambu ne yawa shi yasa bai jin mai.
Gwamnatin ƙasar ta ce ta ma kashe dubban miliyoyin naira tare ko da kafa kwamitoci da dama domin tada koma da al'ummomin da balahirar Boko Haram din ta shafa. Ko da yake wasu na ganin fa akwai wani jan aiki a gaban mai gona. Malam Abdullahi Jidda da Amare na cibiyar kawo fahimta juna tsakanin musulmi da kirista ta Interfaith Mediation ya ko bayyana abin da suka gani da ma irin taimakon da ya kamata a yi.
Yanzu kasan an destabilizing yinsu, kowa yaƙi ya kore shi. Wasu suna sana'a, wasu ya rasa gidansa, wasu sun rasa makarantu, inda yaransu za su yi karatu ma babu, ɗakunan shan magani babu, kai dai institution na government da yawa a wannan wuraren babu. Na farko a tabbatar cewa an samar da tsaro a inda mutanen za su koma. Na biyu a tabbatar da cewa an samar musu muhalli. Na uku a tabbatar musu cewa an samu musu abin yi. Wani yana da abin yi amma ya rasa jari. Wani saboda wannan rikicin gaba ɗaya ya gigice ya rikice ma ba zai iya ma sanin menene zai yi a rayuwarsa. Sannan kuma idan muka duba akwai mutanen suna da yara wanda ya kamata a ce a yanzu nan ko suna primary ko suna secondary, wasu ma sun gama secondary, ya kamata suna university ko polytechnic ko federal college of education. Ya kamata wa'annan abubuwan duka gwamnati da ƙungiyoyin masu zaman kansu a tallafa a ga cewa wa'annan mutanen an samu musu wa'annan abubuwan domin ababe ne da ake nema a yau da kullum a rayuwa.
Kawo yanzu dubban jama'a ne ma suka koma garuruwansu kamar yadda alƙaluman hukumar ba da agajin gaggawa a Najeriya ne ma ke cewa. Sadu Bello jami'in hukumar mai kula da jiyon Adama da Taraba ya ko bayyana halin da ake ciki.
Mu a shirin a hukumance na ba da agajin gaggawa ta ƙasa, duk wanda yake shirin komawa inda zaman lafiya ya samu, mukan tallafa musu da abin da za su ci da wani ɗan small kayayyaki na ayyukan gida na yau da kullum don su samu dama su koma gidajensu. Idan ba mu ba su a nan ba, mukan bi su da shi ne har gidajensu idan suka koma. Mun yi haka a ƙananan hukumomin Maiha da Hong da Mubi North da Mubi South da Madagali da Michika inda suka samu komawa. To amma waɗannan yawancin wanda muke tsammanin za su koma yawanci ƴan goza ne, saboda haka hukumarmu da take Borno ita za ta damu dama ta ba su waɗannan kayayyaki idan suka koma wurarensu. Duk inda aka samu zaman lafiya, muna ba da shawara a kullum ga ƴan gudun hijira wanda su je suka je suka duba gidajen su suka tabbatar cewa wuraren su za su je komawa mukan ba su dama su gaya mana in za su koma mu kuma mu tsana da irin taimako da ya kamata a taimaka musu yayin da suke komawa ko bayan sun koma.
Sadu Bello kenan jami'in hukumar nema mai kula da jiyon adama da Taraba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.